بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوشا ترى قوتا ربيع الأول شكرا تدبو دير داري حدود أربعين دقيا هجرة محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة والنشين يداتي دشابك ويقوتا شاء دقيا شكرا تدبو بيو دقو مشاترا الاساف توراوا muna darasi na 51 a cikin wannan littafi mai albarka na Mukhtasaru Zadul Ma'ad na Sheikh Da'wah Islamiyya Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Idan yan uwa za su iya tunawa, za mu tashi ne akan a cikin babi ne ko wasafara fi ramadana fasama wa aftara وخير أصحابه بين الأمرين وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو ولم يكن من حديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد. وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ. وكان من حديث صلى الله عليه وسلم إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. والذي سهى عنه أن الذي يفطر به الصائم هو الأكل والشرب والهجامة والقي، والقرآن دل على الجماع. ولم يصح عنه في الكهل شيء، وصح عنه أنه يستاك وهو صائم. وذكر أحمد عنه أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. ولم يصح عنه أنه احتجم وهو صائم. قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإسمد ليتقه الصائم ولا يصح. قال ابن معين حديث منكر. يا cika ta mana bayanai da suka gabata dangane da matsaloli na azumi. Kafin su akwai abubuwa masu muhimmanci da lokaci ya kure mana a satin da ya wuce bamu ambace su ba. Na farko dai yayi magana akan al-fitr. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shan ruwa kafin yayi sallah. Abinda ake nufi, sunnar annabi ta tabbatar ba jarinta bane mutum ya kiya sha ruwa sai bayan sallar magriba ko sallar isha'i, kamar yadda wasu yan bid'a suke. Zaka ga ba sa shan ruwa da wuri sai har sai taurari sun bayyana. Wannan ya saba wa sunna. Annabi yana umarni da a sha ruwa da wuri kamar yadda muka karanta a satin da ya wuce, kamar yadda kuma yake umarni a jinkirta yin sahur. Sannan wajen shan ruwan annabi yana yin buɗe baki ne da dabino, rutab ake cewa, ina irin ɗanyen dabino gauɗe ɗin nan. To da irinsa annabi yake shan ruwa. Bincike ya nuna cewa hantar mutum ko wani makamancin wannan yayin da ta sha ishirwa, to tana son a fara da wani abu mai ɗan zaki kamar dibino ɗin. ko dan itace shi yasa ya zama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai ruwa yake fara afkawa ba yana cin dabino ne idan bai samu danyen dabino ba to fa'ala tamaratin sai samu busasshen dabino wanda mu nan kawai da mu kullum busasshen dabino ake ci amma danyen ake so in an samu idan kuma bai samu ba to sai ya sha ruwa ruwa jama'a mataki na uku ne a shi abu da baki na farko dai abin da ake so ka ci danyen dabino in ka samu danye din nan ina irin wanda yake zuwa a jikin zangarniyar sa din to in akwai wannan idan babu shi a nemi busasshe sai a ci da shi ayi abu da baki da shi idan babu shi sai a sha ruwa wannan shine abin da ya tabbata daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wasu saboda isgilanci ma addini da rashin kulawa da haƙƙin Allah da rashin jin kunyar Allah sai mutum ya buɗe baki da sigari ana kiran sallah sai ya ɗauki sigari sai ya busa sai ya shaƙa ita ce dibinansa bas bal ma wasu ma yaftakhiruna bi hada suna yin alfahari da wannan shi da sigari yake buɗe baki Allah ya sauke an ruwaito annabi yana yin addu'a zai sha ruwa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu faghfir li ma qaddamtu ko fa taqabbal minna innaka antas samiul alim duk da cewa wasu malaman sun soki hadisin akwai riwayar faghfir li ma qaddamtu ma akhartu wasu inganta shi bayan wannan akwai wasu addu'o'in zahaba dama'u wabtallat al-uruqu wa sabata al-ajru insha Allah wannan hadisi ne sahihi zahaba dama'u wabtallat al-uruq wa sabata al-ajru insha Allah ishirwa ta tafi jijiyoyi sun jike kuma lada ya tabbata insha Allah wannan annabi yana yin wannan addu'a sannan kuma da sauran addu'o'i da su ma za mu zo mu karanta ana so a yi su lokacin buɗe baki to yaushe ya kamata mutum ya yi addu'ar sai ya sha ruwan zai yi addu'a ko kuma kafin ya sha ruwa a dai lafazin wannan hadisan da shi wannan wanda aka soka din Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu kamar sai an sha ruwa ake yin addu'a in ka dauki hadisin zahaba dhama'u wa batallatil uruq wa sabata al ajru insha Allah shi ma dai sai an sha ruwa ne tunda cewa kai ishirwa ta tafi kaga sai da ka sha kenan kuma jijiyoyi sun jike ka jika jijiyoyinka da za su ka bushe lada kuma ya tabbata to kaga bayan an sha kenan duk da akwai masu ra'ayin cewa ana daga hannu ayi addu'ar sannan a sha ruwa amma dai abinda lafazin hadisin ya fi nunawa gashi nan dai a aikace Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi ne na Hussein ibn Waqid daga Marwan ibn Salim daga Ibn Umar sannan manzon Allah ya yi albishir ga mai azumi cewa inna lis-sa'imi da'watun ko inna lis-sa'imi inda fitrihi as-sa'imi inda fitrihi da'watun la turad ko da'watan ma turad duk wanda yayi azumi to yana da bonus na addu'a da Allah ya bayar in dai ya roki Allah lokacin da yake bude baki ba a juyar da wannan addu'ar to shi yasa jama'a duk wanda Allah ya ce mai ke shi azumi na nafila ko azumi na farilla kar ka yadda ka zauna wajen yan hira ana shan ruwa ana hira ka samu guri da za ka samu wata kwana ka fake warai kuwa to addu'a ce fa wanda ba a juyar da ita kuma ina yi muku albishir duk wanda yake da wata bukata yake son Allah ya karba masa ko to ya sa ta a lokacin buɗe bakinsa haka lokacin sahur din ma Allah yana karban addu'a da mu wannan lokacin na karban addu'a ne. To annabi ya tabbatar akwai addu'a a wannan lokaci, kuma Allah baya juyar da wannan addu'a din. Ana so mai shan ruwa ya rinka yin addu'a, amma abin tausayi wasu zaka ga a lokacin suke kafa dandali da hira a hadu lokacin buɗe baki, hira kawai. Mutum ya share Ramadan din nan gabaki daya bai iya tsaya ya nitsu lokacin da yake shan ruwa na addu'a ba, ko kuma buɗe bakin sa na Litinin ko Alhamis baya tunani ya rinka roƙon Allah yana addu'a yana shan ruwa, wannan kuskure ne kuma asara ne. To shine sai kuma ya kawo mana hukuncin karatunmu na yau dangane da matafiyi. Shin idan matafiyi ya yi azumi ya yi laifi, in kuma ya sha ya yi laifi, duk alal ne. وسافر في رمضان وفصام وافطر. النبي ياي تفيا اوت رمضان ياي ازمي ياي تفيا اوت رمضان ياشا كيما سي كدوبا. اذا كان ده نشادي كان ga zaka iya yin azumin kana tafiya to kai tafiyar ka kai azumin ka ka huta da wahalar ramuwa. Idan kuma kana ga azumin zai maka wahala to shikenan sai ka sha sai ka sha sai ka rama, in kuma zaka iya yi ba sai kai ramuwa ba sai kai azumin ka. Wa khayyar asabahu bainal amrayni, annabi ya bada zabi wa sabban tsakanin abuwa guda biyu. Kuma wa kana ya'muruhum bil fitri idza danaw min al adu, annabi yana umartan su da sharuwa lokacin da suke kusa da abokanan gaba. In yaga an je yaki an yi dab da abokanan gaba sai ce ta kusharuwa. Wannan riwayar tana nuna mana cewa da yin azumi ana tafiya, da shan azumi ana tafiya, duk ɗaya ne, kuma an baka zabi, ba laifi kai ba. Ya danganta ga ra'ayin shi mutum, amma ana so a kiyaye in za a sha ruwa ɗin to kar a rinka sha a gaban mutane. Kamar yanzu mutum yana tafiya ya ɗaga kwalban lemo da rana yana sha, ko ya sa ka mai abinci a fili a kasuwa yana ci, an yi magana ce ai shi matafiyi ne, wannan ya keta alfarmar watan Ramadana kamar yadda malaman fiqh suka faɗa, Allah musu rahama. To dangane da shan ruwa lokacin da aka zo kusa da abokanan gaba, akwai kaulani na malamai. Malamai suka ce in dai an zo yaki ana azumi to kawai a sha ruwa, wannan shine zabin Ibn Taymiyyah, haka Ibn Asakir ya bada fatawa kamar yadda ya faru a Dimashq, aka bada fatawa aka ce mutane su sha ruwa shekara ta 702 a wani guri da ake ce da shi Marjus Safar As-Sufur kusa da Dimashq, ana ce da shi Waqa'atu Shaqhab. Waqa'atu Shaqhab lokacin da aka kashe tatar mutane da yawa a lokacin, kuma aka ribace wasu. Allah ya bawa musulmi galaba da nasara. Wa qut ya dabir qawmin alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. A wannan yaki shine yakin da hatta Ibn Taymiyyah ya je wannan yaki, kuma da shi aka fafata, yayi bi lisanihi wa nafsihi kamar yadda aka faɗa. An ce Ibn Taymiyyah ya yi taiwa mutane wasiya cewa su zamanto masu haƙuri idan suka je yaƙi, su zamanto masu juriya da sabaci, kuma Allah zai ba su nasara, kuma yana musu bishara da samun ganima, za su samu alfawz bi ihdal husnayaini. Kuma haka din aka yi, Allah ya girmama musulmi muminai ya ba su nasara, ya rugurguza yan tatar da ake faɗa wanda suka yi niyyar qada'i ko hallaka musulmi, da kuma ta'adin da tatar suka yi. Watan mun samu dama za mu yi kisar tatar, so a wannan lokaci Allah ya bada nasara wa musulmi. To an ce sun sha ruwa da azumi ne, sun sha ruwa da rana. Um kuma fatawa ce malamai suka ba su an hadu gaba da gaba an ga mutuwa da mutuwa wallahi an buga sosai alhamdulillah dai musulmi suka dage suka tsaya kuma Allah ya ba su nasara to ya halatta lokacin da ake yaki musulmi suka fuskanci abokin abokanan gaba to sai su sharuwa bal malamai ma su cewa suka alfitru aula shan ruwan a lokacin da aka gamu da abokanan gaba alfitru aula min alfitri fi safari wannan shan ruwa da za su yi su karya azumin su lokacin da ake yaki shi ma yafi ma akan a sha ruwa haka kawai an yi tafiya to an yi tafiya haka kawai ma an ce a sha ruwa daga tafiya ballanta an gamu da abokanan gaba kuma su kansu mayakan ai matafiya ne so sun cancanta su sha ruwa yana cikin tanadi da Allah ya ce wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl daga cikin karfin nan shine alfitr inda liqa suka ce min a'zami asbabil quwwa mafi girman sababin samun karfi mutum yana azumi ya sha ruwa ya dabbaka wannan ayar wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato ya fassara wannan karfi din a cikin hadisi riwayoyi da dama yace innakum qaddanawtum min aduwikum wal fitru aqwa lakum ga kunan ku sahabbai kun yi kusa da abokanan gaban ku ga kuma kuna azumi to ina shaida muku sha ruwa shi yafi karfi gare ku dan Allah ya ce wa indu lahum min quwwatin wa min ribatil khayl to wannan kun ga wata wato rahusa ce shari'ar musulunci ta ba su annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi yayi tafiye tafiye a cikin watan ramadana kuma da wasu yaƙuƙuka ma da aka yi a watan ramadana kamar yakin badar a watan ramadan akai yakin badar a watan ramadan ghazwatul fath fathu makka a watan ramadan ne umar dan khattab yake cewa ga zauna ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan ghazwatin mun yi yaki biyu tare da manzon Allah a cikin watan ramadana ghazwatu badrin wal fath yace fa aftarna fihima kuma dukkan yakon nan gaba ɗaya mun sha ruwa annabi ya bada fatawa yace a sha ruwa akwai riwaya da ake ruwaitowa daga Imam Daraqutni da waninsa daga Aisha tace na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi umratin fi ramadan mun ji wata umra a wata ramadan ni da annabi fa aftara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa sumtu annabi ya sha ruwa ni ne azumi wa qasara wa atmamtu yayi qasar ni na cika sallah wannan riwaya Daraqutni ne ya ruwaito ta kuma da isnadi ingantacce to amma malamai suna cewa akwai kuskure a cikin riwaya din akwai galat watakila nana Aisha ta faɗi ta yi kuskure a cikin riwaya din ko wani abu ne da ya same ta ta faɗi abinda ta faɗa shi Ibnu Umar ya faɗa ya ce manzon Allah ya yi umra a watan Rajab ne ya yi umra a watan Rajab a yanda riwaya ta zo sai aka ce faƙala birhamullah abu abdurrahman ma tamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam illa wa huwa ma'ahu ma'tamar fi rajabin qat wa kadhalika aidan umratu wa to umruhu kulluha fi dhil qa'idati wa ma'tamar fi ramadan qat shi abdullahi dan umar yace yayi umra tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko annabi yayi umra a watan rajab nana aisha ta ci gyaran sa ita can ta ce yayi a ramadan ita ma wasu sun ci gyaranta. To tace Allah ya ji kan Abdullahi dan Umar Abu Abdurrahman Allah ya masa rahama. Tace ai manzo Allah bai taba yin umra ba face suna tare. To annabi bai taba yin umra a watan Rajab ba. Hadisin Imam Muslim. Sannan sai aka ce dukkan umrorin annabi kuma gabaki ɗaya duk wata umra da annabi ya taba yi a duniya a watan Zulqa'ada yayi ta. To a watan Ramadana ma bai taba yin umra ba. To kenan abin da ya samu Abdullahi dan Umar ita ma ya same ta. Allah ya yi mata rahama na Aisha. To sannan kuma sai matsala ta gaba da malaika mana walam yakun min hadi taqdirul masafati allati yuftaru fiha lisaimi bihaddin. Annabi baya cikin shiriyarsa ya iyakance tsawon tafiyar da ta dalilin ta ne za a iya shan azumi, bai iyakance kilomita ko mil kaza ba da shine za a sha azumi. To maganan malaman fiqhu da suke kaddara tafiya sai in ta kai mil kaza a yi kasaru sannan a sha azumi, to wannan akwai gyara a kai kamar yadda wasu malaman suka faɗa Allah ya musu rahama. To ya za a yi duk tafiyar da ta ɗauki sunan tafiya, in dai tafiya ce to ya halatta a sha azumi a kanta, ya halatta a yi kasaru a kanta. In dai a al'ada za a ce da ita sunanta tafiya. Mun sani ko kuna fahimta na? Tayyib. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kaddara ba. Sannan babu abin da ya inganta daga gare shi akan haka. Dihya ibnu wato Khalifatul Kalbi, wannan sahabin da malaika Jibrilu in zai zo wajen annabi sifar mutum yake daukan kamarsa ya zo da ita, ya taba yin tafiya ya yi kasaru a mil uku salasata amyalin, ya sha azumi kai mil uku, duk gurin da ya kai mil uku an samu sahabi ya yi ya sha azumi saboda wannan tafiyar. Wasu kuma sai suka yi azumi sai da ya musu magana ya ce ai kun kyamaci sunnan annabi kuwa, ya ce duk wanda bai sha ruwa ba ya kyamaci sunnan annabi. To wannan kenan. Magana ta gaba shine yaushe mai azumi ya kamata ya fara shan ruwa. Satin da ya gabata mun yi bayanin ra'ayi na malamai masu ihtiyati da kiyayewa suna cewa kada matafi ya fara shan ruwa idan zai yi tafiya sai har ya fara yin tafiya, ya tsallake gonakin gari ko a ce sai in ya je airport, inda dai airport galiban a wajen gari take. Wannan ra'ayi ne daga cikin maganganun malamai. To Ibn Qayyim shi ma ya kawo tasa fahimtar, ya ce wa kana sahabatu hina yunshi'una safara yuftiruna min ghairi itibari mujawazatil buyut. Su sahabbai suna fara tafiya suna shan azumin su daga fara tafiya ba tare da sun tsallake wato gidajen garin da suke ba. Kenan da mutum ya fara tafiya ya halatta ya sha a bisa wannan ra'ayi da Ibn Qayyim ya kawo. Kuma suna cewa sunnar annabi ne ma haka din. To amma ku lura an ce yunshi'una safara, sun fari tafiya. Yanzu mutumin da yake a gidansa yana cikin iyalinsa wajen matarsa ya fara tafiya? To kaga batun ka sa a kawo maka abinci ka ci kana gida a falanka za a iya samun fa akasi. Tafiyar bata samu ba, ko motar ta tafi ta barka, ko kama kare jirgin ya tashi, ko kuma an ce kaza kaza, to kaje ka ci abinci a gida. To sai suka ce sai ka fara tafiya. Wasu kuma suka ce ba fara tafiyar kaɗai ba, sai ka wuce gonakin garinku an tabbatar ka shiga asna'us sayri as-sayr cikin tafiyar to shine kake da daman ka fara shan wato ka fara shan ruwa amma su inji ibn al-qayyim in sun fara tafiya ko ba su ce gonakin gari ba ko gidajen gari to suna cin abinci suna sha kuma suna cewa wannan din sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ubayd ibn Jabr yana faɗa cewa na hau abin hawa ma Abi Basra al-Ghifari sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam a cikin jirgin ruwa a watan Ramadana yace ba a wuce gonakin gari ba ba a wuce gidajen gari ba hatta da'a bisufurati yace ku kawo shimfida da zamu ci abinci kai aka matso da shimfida cin abinci yace sai nace masa kai ba ga gidajen gari muna gani ba mun bar gari ba Abu Basra yace a targhabu an sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kai zaka kiyamaci sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu ci abinci kawai ko ba a bar gari ba ko ba a daina ganin gidajen gari ba mu ci abinci kawai hadisin Abu Dawud da rawaito shi da Imamu Ahmad Allah ya musu rahama alafazin Imamu Ahmad yace mun hau abun hawa jirgin ruwa zamu je Iskandariya Alexandria shine Iskandariya a ƙasar Masar yace muna nan kawai sai Abi Basra yace a kawo shimfida a ci abinci yace kuma a watan Ramadana ne sai nace yace wallahi gidajenmu yace sai nace masa wallahi gidajenmu ga su muna ganin su ba ba mu wuce gidajenmu ba sai Abi Basra yace kai kana kyamar sunna annabi ne sai nace masa a ba na kyama sai yace to fakul ka ci abinci ka ja girki kawai yace falam nazal muftirina hatta balagana ba mu gushe ba muna ci cin abinci muna shan ruwa har sai da muka je Iskandariya Muhammad bin Ka'ab yake cewa wata rana na je gurin Anas dan Malik a watan Ramadana yayi niyya zai yi tafiya an dora masa sirji akan dabbar sa da zai hawo yayi tafiya Anas wa qad labisa thiyab as-safar ya sanya kayan tafiya na'am idan mutum zai yi tafiya yana dan saka kaya ko kawai sai muka ga Anas ya ce a kawo kaga yayi shirin tafiya tunda ya sa kayan tafiya an dora mai sirri wannan suna daukan shari'a fi safari kenan ya fara tafiya sai Anas yace a kawo girki kawo abinci sai shi Muhammad bin Ka'ab sai Muhammad ibn Ka'ab sai yace shi sunna kaje kuma na Anas yace a kawo abinci sai yace shi sunna ma'ana sunna ne yanzu cin wannan abincin Anas yace sunna thumma rakiba sannan sai hawa abun hawa ya ja girkinsa sannan kuma ya abu hawa ya hawa abu hawa sa wannan hadisin Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi kitabu siyam babu man akala thumma kharaja yuridu safaran babun da ke magana akan wanda ya ci abinci sai da ya ci abinci sannan kuma ya hawa abu hawan sa ya tafi yanzu Imam Tirmidhi to kaga wannan dai duka raddi ne ake yi ga malaman fiqhin da suka hana shin abinci sai in an bar wato gari ko an bar gidaje amma na ga ya muku uzurin su shine ana iya samun fa kuskure haka ne mutum yana iya zuwa ya ja abincin nan ya ci ya koshi sannan kuma tafiyar ta zo ba ta yi ba ko ita kanta dabbar ta zo ba lafiya ko ita kanta motar kai kai ta tashi a ce ai ka ci fuel pump ai kuma yanzu gashi gaskiya ba su fito ba yau ma lahadi ne ba sa fitowa kai kuma ka ja girki to wannan abun malaman fiqhu suka duba cewa yaya mutum zai kama cin abinci bai bar gari ba shi yasa suka hana da cewa ga aikin sa baina da tabi'ai ya nuna suna cin abincin a gida duk da cewa su akan jakuna suke da raƙuma wannan hadisai ƙararra suna bayani fi man an sha'a safar suka ce fi asna'i safar kuma wannan fuddin labarin da Ramadan ne to sai muka gabar magana ta hudu yaya hukuncin mai azumi da ya waye gari da janaba a tattare da shi yace wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam an yudrika al-fajr wa huwa junubun min alihi al-fajr tana riskan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin janaba da ya same ta ta bangaren iyalinsa fayaghtasilu ba'da al-fajr wa yasum sai annabi kuma yayi wanka bayan al-fajr yake to kuma ya azumi wannan yana nuna mutumin da ya waye gari da janaba a tattare da shi kuma a watan ramadana har al-fajr yake to wannan janabar ba ta haramta masa azumin sa zai iya cin sahur da janaba a jikinsa kuma yayi wanka bayan al-fajr din yake to wannan duka ba laifi bane nana Aisha ta faɗa hadisi Allah ya dare ita cewa da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam mukan wayi gari da janaba a jikinmu sannan sai kawo hukunci na gaba mai hukuncin mai azumi ya sumbanci mace wa kana yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sa'im fi ramadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbantan wasu daga cikin matansa a cikin ramadan alhali yana azumi riwaya ta zo cikin muwatta ta zo cikin bukhari ta zo cikin muslim babu bayani anna alqiblata fi sawmi laysat bi muharrama ala man lam taharraka shahwatuhu babun dake magana akan wato halaccin mai azumi ya sumbanci mace matukar sha'awarsa ba za ta tashi ba riwaya tana na Aisha a ciki take cewa wa kana amlakukum li irbihi al irb watarun nafsi wa hajatuha da tace annabi yana sumbantan ɗaya daga cikin matansa yana azumi sai tace amma fa yafi ku mallakar sha'awarsa ma'ana ba irin ku bane ba yakan iya danne buƙatarsa ba irin kai wanda kake da rauni ba bal ma shi kan annabi ya kamanta sumbantar mace lokacin ana azumi da shi da kuskuren baki duk dai to kaga ai akwai bambanci ai shi a wajensa da shi da shi kuskuren baki duk daya wa shabbaha qiblata as-sa'imi bil madmadati bil ma'i hadisi Abu Dauda wani Abdullahi dan Umar yake cewa nazo ina ga annabi nayi sumbanci mace ina azumi yace ya manzo Allah yau na aikata wani abu sana'atul yawma amran aziman qabbaltu ana sa'im sai annabi yace da shi kai ala ara'aita law madmatsa min alma'i wa anta sa'im me kake gani dan ka sumbanci in ka kuskure baki kana azumi da ruwa Abdullahi dan Umar yace ala ba sabi ai ba matsala kuskure baki noman mai azumi yana yi manzo Allah ya ce to ai dide ne da wanda ya kuskure in dai baka jin tsoron kuskure baki kana azumi to ai ba sai ka ji tsoron kuskure baki sumbantan mace ba kana yin azumi to amma nana Aisha ta mana fassara ta ce annabi fa ya fafiku wato mallakar sha'awarsa sallallahu alaihi wa sallam so wannan kenan wa kana yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sa'im fi ramadan wa shabbaha qiblat as-sa'im bil madmadati bil ma'i wa lam yasih anhu at-tafriq bayna ash-shabi wa ash-shaykh hadisin da yazo yake cewa annabi ya bambanta tsakanin in tsoho ne ya halatta in matashi ne bai halatta ba to hadisin bai inganta ba hadisin da ya bambanta tsakanin matashi da dattijo ko tsoho wannan hadisin bai inganta ba kawai annabi ya halatta ga wanda yake ganin zai iya mallakar sha'awarsa akwai riwayar Imam Ahmad da kuma Ibn Majah daga nana Maimuna maulatin nabi sallallahu alaihi wa sallama an tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da mutumin da ya sumbanci matarsa yana azumi tana azumi to kawai a wannan hadisin sai aka ce ai azumin sa ya karye tambaya akai sai aka ce azumi aka yi to wannan hadisin ko da za ku ji hadisin bai inganta ba an gane yawa ina faɗa ne saboda babi na ilimi ya kamata mutum ya san shi wani zai iya kashi ce ai ga hadisi ya ce in ka sambanci mace kana azumi azumin ka ya warware matarka ake nufi fa yawa to hadisin bai inganta daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar akwai Abu Yazid Ad-Danni wanda ya ruwaito daga ita Maimuna Maimuna binti Sa'ad kenan maulatun nabi sallallahu alaihi wasallam wannan Yazid Ad-Danni ibn Darqudni yace ba a san shi ba laysa bi ma'ruf yace wala yathbutu hadha Bukhari da yazo kan hadisi yace hadha la uhaddithu bihi wannan hadisin ne bazan ba da labarin sa ba هذا حديث منكر أبو يزيد رجل مجهول حديث منكر سو بي انغنت با كمر يد بي انغنت با كما أبن بن شيطة كان يارو متاشيد كما دتشيجو أكوي رواية دي تزو أنتم بيمن ذا الله سلسل رواية أبو هريرة دنغني دا المباشرة للسائم annabi yayi rahusa wani yazo sai ya tambaye shi kuma sai ya hana shi sai aka ce a ai wancan da annabi ya halatta din tsoho ne wannan wanda ya hana kuma matashi ne wa idhal ladina hahushab to shi ma wannan hadisin malamai suka ce yana da rauni ba a aiki da shi وكان من هذه اسقاط القضاء امن اكل او شرب ناسيا to sai hukunci na bakwai duk mutumin da ya ci abinci ko ya sha ruwa da mantuwa to babu ramuwa a kansa wa anna allah huwa alladhi at'amahu wa saqaa allah ne ya ciyar da shi allah ya shayar da shi kana min hadihi shirin manzon allah sallallahu alaihi wasallam jifar da ramuwa ga duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa wannan sauki ne Allah madaukin sarki ya bashi daidai yake da kamar bacci yake ya ci ya sha saboda babu taklifi akan mai bacci ai ko to haka mai azumi da yayi mantuwa ya ci ko ya sha to babu komai akan sa kuma abin da ya tabbata yake kariya azumi shine ci da sha al-akl wa shurb wal jima' ko wal hijama wal qay'a da ci da sha da yin kaho da kuma amai shine nan yace walladhi saha anhu anna alladhi yufdiru bihi sa'im huwa al-akl wa shurb wal hijama wal qay'u wannan amai din ana nufin al-istisqa ne ba amai normal ba kakaro amai mutum yaje wato ya kakaro amai ko kuma mutumin da amai din yazo masa kuma ya dan hadiye amma wanda amai yazo masa bai sani ba ba aune kawai sai yaje amai manzara al-qai'u falaysa alayhi qada'un amma wa in istaqa'a to falyaqdi wanda ya kirkire amai din kamar ya zura yatsa ko ya je ya sa wani abu sai amai ya zo to lalle sai ya rama azumi riwayar Abu Dawud da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad riwayar Abu Hurairah Albani yace hadisi ne sahih to anan mu koma a can dangane da abin da ya shafi karyewar azumi idan mutum ya manta ya sha ruwa ko ya ci abinci wasu daga cikin malamai kamar yadda yazo a mazhabar malikiya suna da ra'ayi da fahimtar cewa duk wanda ko mantuwa mutum yayi ya ci abinci ko ya sha ruwa to insha Allah azumin sa ya kare me dalili suna da saddu zari'a toshe kafa ta barna suka ce in aka bude kofa aka ce mutane in sun yi mantuwa sun sha ruwa ba za su rama azumi ba za su yi ta sha su ce manta suka yi da haka guri Imam Malik in ka kuskura ka sha ruwa da azumi sai kai ramuwa daya ko ka ci da azumi sai kai ramuwa daya ahlul hadith da sauran malamai suka ce a'a ai manzon Allah ya faɗa ai karar hadisi man nasiya fa akal aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu wanda ya mantuwa ya ci ya mantuwa ya sha to ya ci ga azumin sa Allah ne kawai ciyar da shi ya sha da shi babu ramuwa akan sa ba kafara wata riwaya so anan gurin inda Allah zai taimake ka ko azumi na nafila ko na farilla Allah ya maka wani tallafi wata ran ka samu lafiyayyen girki ka diba sai da ka ci ka koshi har kai yatsa ka sa da ruwa da lemo sai ka ce kaf ashe fa azumi ma nake to wallahi mallan azumin ka lafiya kalau tunda dai matukar mantawa kai annabi cewa yayi ka ci gaba kawai da azumin ka in Allah ya so baka wani bonus ana wahala azumi sai ya baka ruwa ka sha ka samu randa mai sanyi har da Ramadan din fa ana mantawa mutum ya manta ya nadi ruwa sai yayi koshi nak sai tuno ka ci gaba da azumin ka baka fara ba ramuwa akan amma fa inda kuskure ne inda mantuwa ne amma na gaya muku su kuma mazhabar malikiya ga abinda suka tafi akai wato ban sunan shi na cewa sai ya rama to sannan matsaloli wadannan abubuwa ne suke warware azumi suke kare azumi malai mana bayani cin abinci to kenan cin abincin banda ci da mantuwa ko da shan abin sha banda mantuwa in mantuwa ne bai kare ba yawa inda mantuwa ne bai kare ba sai kuma yin kafo wannan Imam Ash-Shafi'i ya ruwaito da Imam Abu Dawud da Imam Ad-Darimi da Abdurrazzaq As-Sunani da Ibn Majah da Imam Al-Hakim da Imam At-Tahawi da su Imam Al-Baihaqi da sauran malamai hadisin Shaddad ibn Aws yace muna tare da manzon Allah a lokacin fatu Makka sai aka ga wani mutum yana yin kafu ranar 18 ga watan Ramadan a fatu Makka 18 ga watan Ramadan yace ni ina tare da manzon Allah ne sai ya rike hannuna sai ya ce aftar al-hajim wal mahjum da wanda yayi kafan da wanda aka yi masa kafan duk azumin su ya kare a matakin farko da wannan hadisin malaman da suka kafa hujja akan kafu ya karya azumi suka dogara da shi isnadi ne ingantacce da yawa daga cikin malamai sun inganta shi akwai Rafi ibn Khadija ya ruwaito daga kamar da yazo a gurin Imam Abdurrazzaq da Imam Tirmidhi da Imam Al-Baihaqi Tirmidhi yace hasanun sahihun da Imam Al-Hakim duk su ruwaito daga Sauban shi ma ya ruwaito a ruwayar Abu Dawud da Ibn Majah da Imam Ad-Darimi da Imam At-Tahawi da Ibn Al-Jarud da Imam Al-Baihaqi da sauransu sai dai kuma yanzu anan in kun fahimce ni ga hadisi na kawo muku Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum ya yi kafo ya ce da mai kafan da wanda aka yi wa kafan da wanda ya yi kafan da wanda aka yi wa kafan da wanzamin da wanda aka yi wa kafan duk gabaki ɗayan su azumin su ya kare na gaya muku waɗanda suka ruwaito hadisin to wasu malamai kuma Ibn Qayyim Allah ya masa rahama kamar yadda ya bayani ko malamai suka yi bayani an shafe wannan hadisin Ibn Hazm Al-Zahiri Al-Andalusi da yazo kan wannan hadisin yace hadisin aftar al-hajim wal mahjum sahha al-hadith bila rayb hadisin ya inganta babu shakka to sai dai mun samu wani hadisin na Abi Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sauki wa mai azumi zai iya yin kafo yayi sauki can an ce da mai azumin da wanda da mai kafan da wanda akai wa kafan duk azumin su ya kare to ga wata riwayar kuma an yi sauki riwayar Abi Sa'id al-Khudri manzo Allah ya sauki da isnadi kuma ingantacce sai ce fa wajaba al-akhdhu bihi sai zama dole a yi dauka a dauki wannan wato sauki saboda me suna da kaida a wajen malamai cewa duk abin da aka ce sauki ne to baya kasancewa sai in da an hana an gane ko la takunu ruksatu illa ba'da al-azima ba a samun rahusa sai in abu yayi wahala sai a ce an saukaka sai to da an yi hukunci mai tsanani to yanzu kuma sai aka ce an saukaka to kenan an sauka daga kan wancan tsananin kenan an dawo kan me sauki shine Ibn Hazm yace to kaga tunda annabi ya saukaka to dole a dauka kenan wannan yana nuna mana yadullu ala naskhil fitr bil hijama sawa'un kana hajiman aw mahjuma daidai ne da wanda aka yi wa kafan da kuma wanda shi yayi kafan kuma hadisin da aka ambata din Imam Nasa'i ya ruwaito shi da Ibn Khuzaimah da Daruqutni da sauransu isnadi ingantacce akwai shaida ma da aka samu shahid daga Imam Daruqutni ya zo lafazin sa awwalu ma karihtul hijama lisa'im anna Ja'far ibn Abi Talib ihtajama huwa sa'im fa marra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala aftara hadani annabi ya zo wucewa ya ga Ja'far dan uwan Ali bin Abi Talib yayi kaho sai annabi ya nuna shi yace da kai kafan da wanda ya maka kafan duk azumin ku ya kare sanma daga baya ce sun marakhasa annabi sallallahu alaihi wasallam fi hijamati lis-sa'imi sai annabi yayi rahusa ga mai azumi zai iso ai mai kaho kai har ma an samu riwaya ma Anas an Malik kam yana azumi ma yana zuwa aje ai masa kaho Anas yana cikin azumi dan ya tabbatar maka rahusan nan ta annabi ta tabbata sai ya je ai masa kafan sa ya huwa sa'im mutane manyan mutane rijalul bukhari sun ruwaito wannan hadisin cewa ya halatta a iya yin kafo ko da ana yin azumi din so wannan kenan sai kuma abin da ya shafi amai shi kuma na muku bayani amai yana karya azumi idan kakalo shi akai wanda duk ya kakalo amai to shikenan azumin sa ya kare ko kuma yazo ya ba ni sunan shi yana yin amai din sai kuma ya hadiya sannan wannan duk as-sunna ya tabbata alqur'ani kuma yayi magana akan jima'i duk mutumin da yana azumi ya kusanci mace to wannan qat'an azumin sa ya kare abinda malamai suke faɗa abinda yake karya azumi ko yake tabbatar da kafara kai kafara nake so in ci kai tsaye shine yin jima'i in mutum yayi jima'i ne ya kusanci mace da azumi shine akwai kafara akan shi wannan shine abinda nassi ya tabbatar sannan akwai magana kwalli magana ta me kwalli walam yasih anhu fil kukli shay ibn qayyim yace babu abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya haramta wa mai azumi ya sa kwalli ko kuma azumi yana kariya ai kwalli yana kariya azumi kenan nan ijtihadi ne malamai suke yi suke magana akan kwalli din wasu suna faɗa cewa duk abin da ka abin nan ɗinsa har ya kai ga makogoro ko kai tari ya fito to ya nuna ya wuce makogoron ka ne to amma su ma ɗin sun yi bayani a cikin takardunsu na fiqhu Allah musu rahama abinda a bisa al'ada daman baya ba ci bane ba sha bane baya kare azumi to dan mutum ya gan shi a makogoron sa bai kare mai azumi yanzu kamar misali mutum kawai ya je yana aikin gini yana diban kankare ana kwaban kasa ana diban kasar ciko yayi ta shakar tuka yayi ta shakar kura sai yayi tari kop 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 yana tare nan sai ga kasa zai iya yiwa ko ya je gona ya kokona ciyawa hayaki ya shige shi ko iskar wani abu to wannan gaskiya bai karya masa azumi ba mutumin da ya bude baki yana hamma ha ashe tifa ta zo tana juye yashi sai tsakuwa ta wuce masa sai ya hadi wannan bai karya mai azumi ba saboda normal ai tsakuwa ba abu ne mai karya azumi ko ba abu ne mai karya azumi ba allura fa allura ba ta karya azumi ita ma sai dai in allurar da aka yi ta kamar ta cin abinci ce kamar ƙarin ruwa da ake mutum ya takawwa bihi yana samun ƙarfi akwai wanda maganin yunwa ne akwai ruwan da za a ta baka shi ma ba sai ka ci abinci ba sai kuma magana aswaki wasaha anhu annahu yastaku wa huwa sa'im ya inganta cewa manzo Allah yana yin aswaki yana azumi babu laifi ba haramta yin aswaki ba kamar yadda Imam Ahmad ya ruwaito annahu kana yusabbu al-ma'a ala ra'sihi wa huwa sa'im shi kuma wannan bayan aswaki akan zuba ruwa aka dan neman sauki mutum ya ji zafi yayi masa yawa rana ta masa yawa zai iya zuba kansa ruwa annabi ya tabbata yana zuba kansa ruwa dan ya samu sanyi shi wancan aswaki shi ma akwai sharadi fa kada mutum ya zo ya tattauni aswakin yana tsotsar ruwansa shi sa malamai suka ce ba a son ai aswaki da abu mai daci ko mai bauri ko mai kaza kawai ayi amfani da itacen aswaki normal wanda testis ne bai da ɗanɗano zai fi amfani amma yanzu itin darbejiya mai daci ka sa a baki kana azumi kana aswaki ba mamaki ka ji dacin ya wuce maka makogoranka nam zuko fetur wannan shi ma akwai hadari gaskiya duk da fetur ba shansa ake yi dan a ji daɗi ba asali ba a sha amma kuma ruwa ne ai zai iya wucewa mutum shi ma matukar mutum yana yin azumi to ya kamata ya nisanci wannan saboda zai iya zuwa ya wuce masa kuma zai iya cutar da shi ai ko to shi ma ya kamata a kiyaye wa kana yatamadmadu wa yastanshiqu wa huwa sa'im annabi yana kuskura baki yana shaƙar ruwa na'am kada a ce dan mutum yana azumi bai kuskura baki ba zai kuskure yana shaƙar ruwa kuma kada a ce dan mutum yana azumi bai shaƙar ruwa ba ya halatta wa huwa sa'im wa mana as-sa'ima min al-mubalaghati fi al-istinshaq annabi ya hana mai azumi mubalaga zurfafawa wuce gona da iri wajen shaƙar ruwa annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam saboda zai iya yiwa an ka shaka a hancin nan naka ya wuce yace wa baligh fi listin shaka illa an takuna sa'ima ka kai matuka in dai ba azumi kake ba ana so ka kai matuka wajen shaka ruwa sai dai azumi kake amma walam yasih anhu annahu tajama wa huwa sa'im dangane da kaho shi a karan kansa annabi bai inganta cewa yayi kaho alhalin wato yana yin azumi ba to akwai ba ni sunan shi akwai maganganun malamai da suka zo dangane da wannan kissa din na farko akwai hadisin Habib ibn Shahid daga Maimun ibn Mihran daga Ibn Abbas yace annabi yana yin azumi yayi kaho yana azumi kuma yana cikin rami to shi ma wannan hadisin an ce bai inganta ba Yahya bin Sa'id al-Ansari yace hadisi ne munkari koda wani ya faɗa to wannan riwayar bata inganta ba sannan Imam al-Asram ya ruwaito daga Abu Abdullah ya kawo wannan hadisin yace shi ma dai da'ifi ne akwai riwayar da aka ce sa'altu Ahmad an hadith ibn Abbas anna nabi ihtajama wa huwa sa'imun muhrim yace laysa fihi sa'im inma huwa muhrim hadisin daidai din shine annabi yayi kaho yana cikin irami ba wai yayi kaho yana cikin azumi ba ba a samu annabi yana azumi yayi kaho ba kamar yadda ga sunan di ruwayoyi masu tare yawa sun zo akan ba ni sunan shi wannan hukunci qala ahmad wa ruya anhu annahu qala fil ismidi imam ahmad ya ruwaito dangane da kulli wani nau'i ne na kulli da ake ce da shi ismid a kullin ismit kulli ne yanda yana da daraja kwarai da gaske akwai bakin ismit akwai jan ismit jan kulli ismit manzo Allah ya ce ku rinka sanya kulli ismit a idanku fa innahu yajlul basar yana kara wa ido gani yana kara wa ido karfi amma da yawan ba mu san shi ba sannan kuma yana maganin ciwon ido duk wani mai larura ta ido ya lazimci kullin ismit amma ya nemi original din ko makka da madina kaje sai kai da gaske ka samu original din akwai shi da yawa amma akwai fujiri din sa akwai ja akwai baki dangane da sa kullin annabi yana sa shi yana amfani da shi kuma ya zabura kuma wanda yake so Allah ya bar masa karfin idan sa to ya rinka saka kulli amma ya tabbata annabi yana sa kulli in zai kwanta bacci inda ka kwanta Allah ya ce mike ka da mace mai himma da kokari da za ta rinka ce maka maka ya dan na san kai kan ba za ka iya ba har kan masara ma da cefale ya ishe ka tashi hankali yaushe za ka tana wani sa kwalli da abin amma wallahi yana da amfani saka kwalli kuma ku jarraba ni dai na sai shi na yi ta siya mantawa nake sai na jefar da shi kawai wallahi tallahi amma yana da amfani in dai ka fara sa shi sati ɗaya in kana sa kullin ismid a kunnanka za ka ga idan ka garo inda ka kana ka kaba gilas sai ka fara ajiye shi ma ku jarraba ga wanda Allah ya bashi dama in za ka kwanta bacci to ka ja ɗaya anan ka ja ɗaya anan ka kwanta washe gari za ka kwantsa ta fito anan gurin duk dattin idan yana kakkabar da shi ga haske to annabi yana amfani da ismid to na'am akwai shi a nan garin suna sayarwa amma dai ban ni ban sani ba mai kyau din ne ko abin nan amma dai in ka je ka hada su da Allah wataƙila su gaya maka su baka amma akwai shi ina da kyau da zan insha Allah akwai shi amma babu duk wanda zai je umra kawai ka gaya mai gindin harami duk shagon da ka je cikin shagunan nan masu yan hulunan nan da rigunan nan da waya duk suna shi akwai shi ismet ko jan ko bakin duk wanda kake so duk yana yi yana da kyau annabi ne yace amfani da shi shine kullun annabi ismit yawa to yazo a riwaya cewa mai azumi ya kiyaye shi kar ya shafa shi mai azumi amma bai inganta ba annabi ya hana mai azumi ya sha ya sa ismit din shi yasa hadisin ma ibnu ma'in yace hadisi ne munkar hadisi ne munkar idan yana da amfani yan uwana a kula da shi kamar yadda wanke ido da zamzam shi ma yana taimakawa kwarai da gaske in ka jarraba ka gani kana dan wanke danka da ruwan zamzam za ka ga yana yin kyau sosai kuma yana yin karfi kamar yadda kallon abu kore yana taimakon karfin idon mutum ko a falanka ne in ka san abuwa kora kore ciyawa wani ganye-ganye wani fulawa wani zane-zane kore haka girin kawai mutum ya ta kallon girin abu yana kara mai gani masana harkar idan suna cewa wanda idan su yake masa rauni da yaje gona yaje daji in ya koran abu yana dawa zai ganin su ya karfafa haka Allah ya yi hikima in dai idan ka kana kallon koran abu to insha Allah za ka yana yin karfi shi yasa an kullura yana daga cikin abin da ido yake so ya rinka gani kore haka ne za ka ko kwalliyar abu za a yi ko hoton fulawa ne ko sai ka sa kore saboda idonmu yana so ya rinka ganin shi to wannan yan dabaru ne ake maganin tsufa da wuri insha Allah Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuɓa har shi Allah ya fi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.